إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دا ساكي سادوة وانا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتي أبو هريرة وانا نجرينا أرليت a wannan rana ta Alhamis wacce ta yi daidai da ranar 29 ga watan Zulqa'ada hijira 1445 wanda ya daidai da ranar 6 ga watan 6 2024 miladiya don ci gaba da karatunmu na waiwaye wanda muke gabatarwa a kowace ranar Litinin da Alhamis wanda a yau Alhamis muna karatu cikin littattafai na aƙida wanda mun taɓa karantunsu a baya muka dawo muka waiwaya domin sake maimaita karatunsu lokacin da aka yi wancan karatu na baya lokaci ne da ba a ma fara ɗaukar karatuttuka ba wasu kuma an ɗauka darussan sun ɓace da haka muka buƙaci muka ga akwai buƙatar sake maimaita karatu wa'innan mutum na aƙida wanda za su taimaka wa ɗalibai wajen sanin aƙidarsu to mun karanta littattafai da dama a halin yanzu muna cikin karatun littafin Limatul I'tiqad الهادي إلى سبيل الرشاد ونفر الشيخ ابن قدامة المقدسي عليه رحمة الله واندوانا شيني زي زمو مجلسي نبو مشا تقص أتكام جير انكرات تكمنا وانا اللي تافي يود إذن أن تعالى ذا متاشي سابع فصل عندي فصل في الإيمان بالقدر فتفصلي دزي ما زنا أكن abin da ya shafi imani da kaddara wannan matashiyar duka malamai ne suke yi wasu su ce faslun fil qada'i wal qadar wasu kuma su ce faslun fil imani bil qadar duka ɗaya ne fasali na abin da ya shafi imani da kaddara wanda fasali ne mai sarƙaƙiya fasali ne mai wuyar sha'ani ga wanda bai tsaya ya cika zuciyarsa da imani da kuma sallamawa abinda duk hankalinsa bai gano ba haka aka san mumini na gaskiya idan ya gano hikima ya yi imani idan bai gano hikima ya yi imani akwai al'amura da dama da suke da alaƙa da ƙaddara wanda ba lalle ka iya gane ya aka yi haka ya faru ko kuma me yasa aka yi faru ba lalle ka iya gane hakan ba abinda yake buƙata inda ka gane din ka fahimta ka yi imani inda ma kuma baka gane ba ka yi imani za ka ga mutane da dama a cikin ababen shika-shikin imani idan sun zo shishike na imani da kaddara sai su faɗi in an biyo ta kan al-imanu billah sai su tsallake al-imanu bil mala'ikatihi su tsallake kutubihi su tsallake rusulihi su tsallake wal yawmil akhir su tsallake ya an zo wabil qadari khairihi wa sharrihi anan suke faduwa anan jabariya suka fadi suka samu matsala anan ne qadariya suka fadi suka samu matsala har ma ake ce musu al-qadariya da yawa daga cikin masu bin addinin sufanci da aqidu na sufanci duka suna da matsaloli da yawa a babin imani da kaddara zaka ga wasu sun dauki bangaren jabriyanci wasu kuma sun dauki bangaren qadariya musamman mu'tazila su ɗan bid'a mu'tazila su suka fi karkata ɓangaren al-qadariya su kuma sufaye sun fi karkata ɓangaren jabariya mun gane ko wanda har mutum ya kai matakin da zai rika cewa shi ya kai matakin da wato baya iya yin komai da kansa duk abin da yake yi Allah ne yake sarrafa shi yake gudanar da shi ya riga ya shaida irada ya hangi irada da haka yanzu duk abin da yake yi ba shi yake yi ba, Allah ne yake tuka shi, yake sarrafa shi. Ko zina ya yi ba yi da laifi, ko giya ya sha ba yi da laifi, domin ba shi yake sarrafa kansa ba. Domin a cikin sufanci za ka ga ana samun irin wannan kwamacala da kwaribin da barababiyar. To da haka ahlus sunna su ne suka tsaya a mataki na tsakatsakiya. To duk wanda ya bi aqidar ahlus sunna wanda malam zai kawo mana anan na abin da ya shafi kaddara, imani da kaddara, to za ka ga ya samu kubuta. Yace wa min sifatillahi ta'ala, yana daga cikin sifofin Allah ta'ala, annahu al-fa'alu bima yurid, Allah shine mai aikatawa ga abin da ya nufi. Shi Allah abin da ya nufi shi yake aikatawa, ba a tilasta shi, ne ba a hana shi, ba a hana shi abin da ya nufi. La yakunu shay'un illa bi iradati, ba abin da yake kasancewa face da iradarsa. Wannan shine cikar mulki, shine cikar mulki. Idan ba abin da yake faruwa a cikin mulkinka sai da nufinka, an gane, sai da ganin damarka. Mulkin dan adam zaka ga akwai abubuwa da yawa da suke faruwa a cikin wannan, ba haka ya nufi ba, ba haka ya nufi ba, ba haka ya so ba, amma kuma abubuwan su faru ba yadda ya iya, sai dai ya hakuri kuma ya nufaci wasu abubuwa kuma su ki faruwa, yayi su ki faruwa ba yadda ya iya, sai dai ya hakura. Wannan yana daga cikin bambancin, ko abin da yake bambanta mulkin Ubangiji da kuma mulkin dan adam, mulkin halitta. Shi Allah ba abin da yake faruwa a cikin mulkinsa sai tare da iradansa, illa bi iradati. To kaga nan ma wata kofa ce babba ta shiga wato bayani akan abin da ya shafi sifofin Allah. Wannan wata sifa ce bayan mun ji sifatul kalam da ta gabata, da wata sifa ta ganin Allah wanda muka yi babanta na ƙarshe, ganin Allah a lahira, muminai za su ga Allah. To kuma nan ga wata sifa, shine al-qada wal qadar, wato hukuntawar Ubangiji da kuma kaddarawarsa. Allah subhanahu wataala ya hukunta kuma ya kaddara duk abin da yake faruwa a wannan duniya, tun daga farkon wannan duniyar har zuwa ƙarshenta, duk abin da zai gudana Allah subhanahu wataala ya hukunta shi kuma ya kaddara shi. Ba abin da yake kasancewa a cikin mulkinsa sai abin da yake nufinsa ne. Duk abin da yake faruwa to da hukuntawarsa ne, da kaddarawarsa, da mashi'arsa. Shi ya halicce shi kuma shi ya samar da shi, kuma mene ne? Mun gane wannan? To wannan shi yake nuna imani da, wato imani da kaddara ɗaya ne daga cikin rukunin imani guda shida. Kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin Umar ibn al-Khattab, da mala'ika Jibril ya masa tambaya, sai ya ce al-imanu an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa sharrihi. Imani shine kai imani da Allah da mala'ikunsa da littafansa da manzanninsa da ranar lahira, alkhairinsa da sharrinsa. Wani bangare ne na hadisin Umar ibn al-Khattab, Imam Ahmad ya fitar da shi a musnad ɗinsa, haka Imam Muslim, Ibn Majah, Tirmidhi duka sun fitar da shi. Ka duba bayaninsa a cikin Jami'ul Ulum wal Hikam da Ibn Rajab, shine hadisi na ɗaya. Abin nan shine hadisi na biyu a juz'in farko, shafi na 93, shine hadisi na biyu cikin Jami'ul Ulum wal Hikam. To faɗin manzon Allah da yake wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi, wannan dalili ne da yake nuna cewa imani da kaddara, al-imanu bil qada wal qadar, ɗaya ne daga cikin rukunan imani guda shida, wanda in an rasa guda ɗaya imanin mutum yana rushewa gaba ɗayansa. Imani da kaddara yana daga cikin usulul iman, yana daga cikin usulul iman. Duk wanda ya jayayya da rukuni guda ɗaya daga cikin rukunan imani, ko ya jayayya da wani asali daga cikin usul na imani, to zai rabu da imaninsa. Duk wanda ya jayayya da imani da kaddara, to ya yi jayayya ne da wani rukuni daga cikin rukunin imani. Shi kuma duk abin da aka ce rukuni ne a tattare da abu, in an rasa shi to abin yana rushewa. kun gane ko shi yasa ake cewa shukashikan sallah ko rukunnan sallah farillan sallan nan guda 14 ko 15 a malikiya idan aka rasa ɗaya kaga babu sallah duk abin da aka ce rukuni ne a cikin abu in babu shi to wannan abin yana rushewa to da wannan sai mu fahimci cewa ashe imani da alqada wal qadar yana kunsar martabobi guda hudu ne martabobi guda nawa martabobi guda hudu a wani karatu da ni da daddewa ban sani ba karatun akwai shi ina tsammanin akwai shi karatu da ni na alama sunnatul manshura bi i'tiqadi ta'ifatin najiyatil mansura na imam ahmad al-hakimi hafiz al-hafiz al-hakimi a radio na karanta shi kusan shekaru 6 da suka wuce a radio radio kawucin na yi bayani akan matakan imanin nan ya kawo su a cikin littafinsa kuma ya musu bayani fillafillan da ba za ka same shi a wasu gure da yin ba ya kawo matakan imani da kaddara littafi ne da ya gina shi akan tambaya da amsa littafi ne mai muhimmanci karamin littafi ne amma yana da muhimmanci sosai to mai yiwuwa wata rana mu karanta shi ana to imani da qada wal qadar yana da martaba guda hudu yake martaba shine mataki barka ce bene haka mai hawa hudu mataki mataki na ɗaya mataki na biyu har zuwa mataki na hudu matakin farko shine annallaha alima ma kana wa ma yakun dole kai imani ka yarda kafin imanin ka da kaddara ya tabbata sai ka yarda cewa Allah ya san abinda zai kasance da abinda yake kasancewa fi ilmihi al-azali a ilimin sa na tun azali wannan ina karanta muku ne ba cikin littafin ku yake ina muku bayani maratib na manan bai kawo maratib ba amma in za ka yi bayanin imani da kaddara abin nan a irin wannan karatu da muke yana da kyau a ambaci maratib din don mu san su to na farko dole kai imani cewa Allah ya san abin da ya kasance da abin da yake kasancewa a ilimin sa na tun azal ilimin da shi bai gushe ba yana sifatuwa da shi tun azal kuma har abada zai ci gaba da kasancewa tare da wannan ilimin to dole ka yarda duk abin da yake faruwa Allah ya san da shi sai dai ilimin Allah iri biyu ne akwai ilimin sa na sanin abu kafin faruwarsa da kuma ilimin sa na sanin abu bayan afkuwarsa kun gane Allah ya san abu kaza zai faru wannan wani sani ne wani sani ne na musamman sannan kuma ya san wannan abun bayan ya faru to akan wannan sanin na bayan ya faru ake rattaba hukunci ake rattaba ukuba ko kuma sakamako kun gane dan Allah subhanahu wataala ya san wane zai yi zina kafin ya yi zinan Allah ya san zai yi amma Allah ba zai rubuta mishi zunubin ya yi zina ba saboda ya san zai yi ba zai rubuta zai sa a rubuta ba sai in ya yi idan ya yi to wannan wani ilimi ne na daban to sai a rubuta masa zunubi Allah ya san wane zai yi sallah a lokaci kaza kafin ya yi sallah to ba zai sa a rubuta la a rubuta masa la dan ya yi sallah ba sai lokacin da yayi ya yi sallah to ashe wancan ilimi kafin abin ya faru wani ilimi ne wannan kuma ilimin bayan abu ya faru shi ma kuma wani ilimi ne shi yasa Allah ta'ala yake cewa sai ka ji abu a Qur'ani Allah yana cewa domin Allah ya san kaza ha wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna almunafiqina ko abinna wala ya'lamanna Allahu alladhina abinna am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'lam walamma ba nan ba a hasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna alkadhibin domin Allah ya san wadanda suka yi gaskiya da kuma san wadanda suka yi ƙarya wadanda suka yi gaskiyar kafin su yi gaskiyar ya san za su yi gaskiyar amma sanin wato sun yi gaskiyar bayan sun yi ta shine zai sa a rubuta musu sakamakon su na masu gaskiya sannan sanin waɗanda suka yi ƙarya bayan sun yi ƙarya akan wannan sanin ne za a rubuta musu laifin sun yi ƙarya wato sun yi ƙarya a cikin imaninsu amma sanin da yake da shi na cewa za su yi gaskiya masu gaskiya da kuma sanin da yake da shi na cewa za su yi ƙarya masu ƙaryar kafin su yi ba za a rattaba wani abu a kai ba to wasu masu fassara ɗin sun zo su ci domin Allah ya bayyana kaza domin Allah ya ce wala ya'lamuna Allahu alladhina sadaqu domin Allah ya bayyana masu gaskiya don ba su san Allah a ce domin Allah ya san suna ganin in an ce Allah ya sani a yanzu kenan a da bai sani ba haka ba a da ma ya sani a yanzu kuma wani sani ne da ya bambanta da wancan na baya kun gane wannan yawwa sanin abu kafin ya faru ba a rattaba hukunci a kansa ba a rattaba sakamako a kansa man sanin abu bayan ya faru a kan shi ake rattaba sakamako to dole ka yadda Allah ya san komai kafin ya faru haka kuma ya san shi bayan ya faru ka yadda duk wani abu da yake faruwa Allah ya san shi kafin ya faru sannan kuma ya san shi bayan faruwa da kuma lokacin da yake faruwa da kuma bayan ya faru wannan ilimi ne na Allah da ya gabaci dukkanin kowa wannan ita ce martaba ta farko kakka yadda ka ce ga wani abu da ya faru Allah bai san ya faru ba sai da ya faru wannan aqida ce ta kadariya mu'tazila ba ta da kyau aqida ce ta jingina wa Allah ta waya cewa Allah bai san abu zai faru ba sai da ya faru wannan aqida ce ta kadariya mu'tazila mummunar aqida ce gurbatacciya za mu bayyana karin bayani akan ta akwai lokaci almartabatu thaniya martaba ta biyu ta imani da kaddara shine annahu kataba zalika fil lawhil mahfuz Allah ya rubuta dukkan abin da zai faru din nan a allo da ake kiransa lawhul mahfuz wani allo ne da ake kiransa allo sararri wanda aka tsare wanda a jikinsa Allah ya rubuta duk abin da zai faru har alkiyama ta tsaya farkon abin da Allah ya fara halitta shine alkalam yace masa ya rubuta duk abin da zai faru duk abin da zai gudana har fashin alkiyama to wannan abin yana rubuce a lawhul mahfuz to dole ka yi imani da wannan bayan Allah ya san abin kuma ya rubuce kun gane bayan ya sani kuma ya rubuta a lawhul mahfuz wannan shine mataki na biyu na imani da kaddara kai da komai Allah ya kaddara shi ya rubuce shi duk abin da zai faru martaba ta uku annahu la yakunu fi zalika al-kawn min ijad shay'in aw halaki shay'in zuwa karshe illa bi mashi'ati kasancewa ba abin da zai faru a wannan duniyar na samar da abu ko samuwar abu ko hallakar abu ko mutuwarsa ko rayuwarsa ko samuwarsa ko rushinsa sai da mashi'ar Allah sai da nufinsa sai da mashi'arsa da kuma mai iradarsa ba abin da zai faru sai da mashi'ansa sai da iradarsa idan yayi nufin faruwar abu ya kance da shi faru sai ya faru inama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun al'amarinsa idan ya nufaci abu ya kanci da shi kasance sai ya kasance suratul yasin aya ta 82 ba abin da yake kasancewa a wannan duniyar ko a wannan rayuwar na wani abu ya rayu ko ya mutu ko alkhairi ko sharri ko rashin lafiya ko lafiya ko saukar ruwan sama ko daukewar ruwan sama ko wani wannan sai da mashi'arsa da iradarsa subhanahu wataala domin ba abin da yake kasancewa a cikin mulkinsa sai abin da ya nufata wannan shine martaba ta nawa ta uku martaba ta hudu ta karshe annahu idza arada shay'an wa sha'ahu khalaqahu wa awjadahu subhanahu wataala Allah idan ya nufaci abu to sai ya halicce shi kuma ya samar da shi subhanahu wataala babu wani abu da yake kasancewa a wannan samuwar sai abinda Allah ya halitta duk abin da ka gani to Allah ne ya halicce shi ko me magana ce aiki ne kun gane wannan magana ce aikin ka ne wata maganar ka ce aikin ka ne halittar ka ne menene duk wani abu da ka gani shi ya zama samanne in dai an ce wannan abun samanne ne akwai shi to waye samar da shi Allah ne waye halicce shi Allah ne ya halicce shi ana jingina halitta zuwa ga dan adam a ce wane ne ya halicci kazan nan ko ya kera shi shi ma Allah da kansa ya rayu wannan yana jingina halitta zuwa ga halittarsa da ma'anar sana'antawa ko kerawa to ita wannan halittar ba cikakkiyar halitta ba ce domin wani abu ne na da Allah ya halitta ya sarrafa ya yi nashi idan ka tashi wannan masallacin sai a ce wane ya gina wannan masallacin amma ai ba ya samar da shi bane daga babu, da me ya samar da shi? Da lakar da Allah ya halitta, da karfen da Allah ya halitta, da katako da Allah ya halitta, da su aka hada aka yi masallaci. Da haka duk wani abu da ya ce wani ne ya samar da shi ko ya kera shi ko ya kirkiro shi, wani abu ne da Allah ya halitta ya dauka ya sarrafa shi min maddatin ila maddatin ukhra, daga wani abu zuwa wani abu na daban, ya canza shi daga wata wani abu zuwa wani abu. Amma ba wai ya samar da shi daga babu ba. Ijadun min al-adam, wannan Allah kadai yake yin wannan, a samar da abu daga babu. Shi yasa Allah ya ce Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil, Allah shi ne mahalicin dukkanin komai kuma shi wakili ne akan dukkanin komai. Az-Zumar aya ta 62 kuma yace wannan wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah shi ya halicce ku da abin da kuke aikatawa. Allah shi ne wanda ya kadaita da samar da abubuwa daga babu. Sannan Allah yake Allah shi ya halicce ku, kuma Allah shi ya halicce ku da abin da kuke aikatawa. Kina ayyukan bayi suna daga cikin jimillar abubuwan da Allah ya halitta. Kun gane, Allah ya san ayyukan nasu kafin su aikata, ya rubuta za su aikata kafin su aikata, ya nufaci aikatawar kafin su aikata, da nufinsa suka aikata. Kun gane, sannan shi ya halicci abin da suka aikata a lokacin da suka aikata aikin, to Allah shi ya halicci aiki. Don haka ayyukan na bayin ne su suka aikata ayyukan da iradansu da mashi'ansu da kudiransu da Allah ya halitta tare da su. Wannan irada tasu da suka yi aikin bisa iradansu, da wannan mashi'ar tasu da suka yi aikin bisa mashi'arsu, da wannan kudurar da suka samu har suka aikata aikin, wa ya halicce su? Allah shi ya halicci kudurar, ya halicci mashi'ar, ya halicci iradan tasu. Kun gane? Don haka Allah shi ya samar da waɗannan abubuwan gaba ɗaya, shi ya halicce su. To kaga a takaice, idan aka ce al-imanu bil qada wal qadar, abinda ake nufi kenan. Dole waɗannan matakan guda hudu na imani da kaddara su tabbata, ka yadda da su, ka yi imani da su. Allah ta'ala ya ce inna Allah yaf'alu ma yurid, lalle Allah yana aikata abin da ya nufi a hajji, suratul hajji aya ta 14 yace walau sha Allah ma qatalu walakin Allah yaf'alu ma yurid, inda Allah ya yi nufi to da ba su yaƙi junan su ba, sai dai Allah yana aikata abin da ya nufi. Allah subhanahu wa ta'ala suratul burj ta fa'alu lima yurid, Allah mai aikatawa ne ga abin da ya nufi. Idan ya nufaci abu to yakan aikata shi ya samar da shi, ba abin da zai hane ya yi haka, domin shi mai aikata abin da ya nufi ne. Amma su halitta, mutum zai iya nufatar wani abu amma ya kasa aikata shi, amma shi Allah subhanahu wa ta'ala mai aikata abin da ya nufi ne. Wannan kuma am ne a cikin duk abin da yake cikin wannan samuwar. Komai ya samu to ya samu ne da iradar Ubangiji, kuma ya samu ne da aikatawar Ubangiji. Allahu khaliqu kulli shay'in, Allah mahalicin dukkanin komai. Shi yasa anan Ibn Qudama mu shiga cikin littafi yace wala yaqrubu shay'un an mashi'ati, ba wani abu da yake fita daga mashi'arsa, daga mashi'ar Allah shine nufin sa. Walaysa fil alami shay'un yaqrubu an qudrat an taqdirihi an taqdirihi, kuma babu wani abu a cikin wannan samuwar, a cikin wannan duniyar gaba ɗaya ko samuwar gaba ɗaya, to ba wani abu ya kurbi an taqdirihi da yake fita daga kaddarawarsa, a ce ga wani abu Allah bai kaddara shi ba amma sai ya faru, babu. Wala yasduru illa bi tadbirihi, ba abin da yake abkuwa sai tare da tadbirin Ubangiji. Tadbir shine shirya abu, ba abin da yake abkuwa sai tare da shiryawar Ubangiji, sai Allah ne ya shirya shi, ya tsara shi, ya gudanar da shi, sannan ya faru. Wala mahida li ahadin anil qadri wal maqduri, a wata nuskha anil qadri al maqduri ana cire wawu, wani gurin kuma suna sa wawu. Wala mahida li ahadin, ba wurin gudu, mahid shine kace al mahrab, shine gurin gudu ko makharaj, ya kace wala mahida law ay la budda min, ba makawa. Wala mahida li ahadin anil qadri, ba wani mutum ɗaya da zai iya gujewa kaddara. Wal maquduri, da abinda aka kaddara in ka sa wawu, in kuma ka cire wawun anil qadrin maquduri, ba wanda yake gujewa kaddaran nan da aka kaddara. Kusan ma'anan bai da wani bambanci. ba wani da yake gujewa kaddaran nan da Allah ya kaddara kuma wanda yake gujewa kaddara da abin da Allah ya kaddara kaddaran ita ce abin da Allah ya kaddara duka abu ɗaya ne an gane wala yatajawazu ma khutta fil lawhil masthur ko ba wanda yake ya tsallake abin da aka rubuta a cikin allan nan rubutacce ba wanda yake ya tsallake abin da aka rubuta a cikin allan nan rubutacce wanda yake cewa lawhul mahfuz dan haka duk wani abin halitta da ka gani duk wani abin da yake halitta ne to dole abinda Allah ya kaddara aka tare da shi ya faru da shi alkhairi ne ko sharri alkhairi ne ko sharri shi duk abinda Allah ya aikata aka tare da bawansa ko alkhairi ne ko sharri in an danganta da ubangijin abin alkhairi domin da hikima Allah ya yi abu ko da kai a wajenka sharri ne to amma shi Allah bai yi shi tare da kai bai yi wannan abin aka tare da kai ba sai tare da wata hikima an gane ko da haka shi komai a wajen Allah alkhairi ne amma kai a wajenka idan an jarabce ka da cuta sai ka ce an jarabce ka da sharri ko in kuma rashin lafiya an ka jarabce mutum da lafiya sai ce Allah jarabce shi da alkhairi in aka jarabce mutum da talauci ya ce sharri an jarabce shi da arziki ya ce alkhairi amma a wajen Allah duka alkhairi ne don mai yiwuwa talaucin nan shi ne dalilin shigarka aljanna tunda an yi ka mai kuɗi da gawa za ka yi ka shiga wuta to saboda Allah yana son ka da alkhairi cikin hikimarsa sai ya kaddara maka talauci dan shine zai fi sawa ka natsu ka iya bautawa Allah in kai kudi ba za ka gane garin ka masallaci ba to sai Allah ya barka a talauci dan ka rika zuwa masallaci kaga akwai hikima wannan misali haka duk abu da ya faru da bawa ko alkhairi ko sharri shi a wajen bawan shine yake gane wannan alkhairi wannan sharri yake bambantawa amma abinda duk ya taho daga Allah alkhairi ne to duk abin da ya faru da bawa na sharri ko alkhairi ko wani maslaha ko wani salah wani abu na gyaruwa ko banna ko kafirci ko imani ko da'a ko sabo to wannan yana daga cikin wato abin nan wannan a cikin ayyuka cikin abin da ya shafi ayyuka wannan yana daga cikin ababe da Allah ya kaddara yana daga cikin kaddara wacce take gudana akan bayin bisa zabin su kaddara da take gudana a bisa bayin abin nan kaddara da take gudana a bisa bayin ba tare da zabin su ba kun gane akwai abin da yake faruwa tare da bawa bai da zabi haka Allah ya ga dama ya kaddara wannan abin a tattare da shi kamar rashin lafiya da lafiya dan kaga baka da zabi rashin lafiya zuwa maka yake baka da zabi ko lafiya haka arziki da talauci shi ba wannan baka da zabi amma baka da mashi'a baka da irada a tattare da wannan abu ne da yake zuwa daga Allah amma ayyukan ka da kake aikatawa na imani da kafirci da sako da da'a wannan kaga kana da mashi'a kana da irada in kaga dama kai kafirci kuma sha'a fal yu'min kuma sha'a fal yakfur in kaga dama kai sako in kaga dama kai da'a to anan kaga mutun yana da mashi'a kaga dama kana iya aikatawa kaga dama kana iya bari kuma zaka ga akwai wanda kake so akwai wanda kake ki akwai abin da kake so akwai abin da kake ki zaka ga an ce ka fita jihadi sai ka ji baka so amma zaka tarsasa zuciyarka kai saboda falalan da yake ciki ha an ce kai azumi sai ka ji wani saboda wahalan azumi baya so sai aka ce azumi yayi kusa sai gaban shi ta faduwa saboda yana daga cikin abin da yake ba rai wahala baya so amma in mutum yana da karfin imani in ya duba alkhairin da yake ciki baya kallon wancan wahala baya kallon wannan dan haka dai a cikin ayyuka akwai abin da zaka ga wani aikin ranka baya so amma sai ka tarsasa shi yayi akwai kuma abin da ranka yake so amma sai ka hana wa ranka duk da ranka yana son abu amma sai ka hana shi saboda Allah ya hana ka hana ranka saboda Allah ya hana ashe kana da irada kana iya hana kanka wasu abubuwa da kake so kuma kana iya sa kanka wasu abubuwan da baka so ashe kana da irada kana da mashi'a aikin da kake yi kuma kana da zabi na kai wannan ko kai wannan wannan mashi'ar da kake da ita da kudurar da kake da ita da irada da kake da ita akan aikin ko akan wannan ake yi mutum hukunci a ranar gobe kiyama in kai aikin alkhairi da iradanka a baka sakamako akan wannan. In mutum ya aikin sharri da iradan sa shi ma, shi sa aikin da kai na sharri ba da irada ba ba a kama ka da shi. Aikin da mutum yayi na sharri ba da irada. Misali yana cikin maye, ya fita hankalinsa. Kun gane sai ya aikata wani sako. Kun gane wannan? Ba za a kama shi da laifin wannan ba, ya fita hankalinsa ba ya cikin hankalinsa. Ya samu haukaci in yayi abu ba a kama shi da laifi. Yaro karami in yayi abu ba a kama shi da laifi, ba a rubuta masa zunubi ko lada. Yaro karami ba a rubuta masa zunubi. Saboda ba ya da hankalin da zai yi abu. Idan aka ba mutum kayan maye ya sha bai sani ba ya aikata laifi, ba a rubuta masa, saboda ba ya cikin hankalinsa. In mutum yayi abu bisa mantuwa, ba a rubuta masa laifi. In mutum yayi abu bisa kuskure, ya nufaci daidai ashe ba daidai bane, Allah ya yafe masa. Idan aka tursasa ka da karfi kai abu al-mukrah, wanda aka tilasta shi wani aikin sako, ba a rubuta masa zunubi, saboda ba shi da irada a lokacin, tursasa shi aka yi. Abinda kuma ba ka da istita'a shi ma ba a ce maka danni. Yanzu kai da baka da kuɗin aiki haji ga kana a gabana, ai baka je aiki haji. Za a kama ka da laifi a ranar gobe kiyama a ce danni baka je aiki haji ba, ba za a kama ka ba. Me yasa? Saboda ba ka da istita'a. Shi ba a kama ka da laifi akan abu in baka yi ba, sai abin da kake akwai istita'a, kana iya, kana da kudura, sai ka ki. Ko abin da kake da kudura ka bar shi, kana da ikon ka bar shi, sai ka ki bari, sai ka je ka aikata shi. Allah ya hana, sai ka je ka aikata ba tare da an tursasa ka ba, ba tare da mantuwa ba, ba tare da gushewar hankali ba, ba tare da wai kana bacci. Mai bacci in yayi abu ba a kama shi da laifi, war baya cikin hayyacinsa a lokacin. Kenan, kanan za ku gane hikimar shari'a. Iradan nan bisa gare ta ne ake kama mutum da mashi'an nan. To kaga ashe kana da wata mashi'a da take biyayya ga mashi'a, take tabi'a ne mashi'acin nan. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Ba abin da za ku so ya faru sai idan Allah ya nufaci faruwarsa. To wannan kuma duka baya hana ya kasance wannan abin da ka aikata, Allah ya halicce shi. Baya hana haka. Duk da abin ka aikata da irada da mashi'a, amma ba abin da zai hana kuma ya zama wannan aikin naka, Allah ne ya halicce shi. Allah shi ya halicce ka, shi ya halicci aikinka. Shi yasa a nan da yawa suka ɓace, to ta yaya za a ce Allah shi ya halicci aikin kuma ya kama ka da laifi? Da haka ba Allah ya halicce shi ba. Saboda in aka ce Allah ne ya halicci aikin ya kama ka da laifi, to ai an jingina ma Allah zalunci. Kenan, Allah bai san za ka yi ba sai da kai. To wajen su kore wa Allah zalunci, sai suka jingina masa jahilci. Su kuma jabariya suka ce duk abin da kai Allah ne ya sa ka, tunda Allah ya ce wa ba ta sha'una illa an yasha Allah. Kenan, duk abin da muka yi Allah ne ya sa mu. Haka mun ba mu da laifi. Tunda Allah ya sa ka wuta, ya sa ka wuta ne kawai ya gara mu. Amma ba dan kai laifi ba, sai dan ya gara mu. Kawai kone ka. Amma duk abin da kai ai shi ya sa tursasa ka, shi ya sa ka. Ku gane matsala? To Allah shi halicci bayi, kuma shi halicci ayyukansu, kuduran tasu shi ya halicce ta, mashi'ar tasu shi ya halicce ta, iradan tasu shi ya halicce ta, aikin nasu ma kuma shi ya halicce shi. Shi yasa Sheikh Usaimin, Allah ya ji kanshi da rahama, a dan ta'aliki da yayi wannan littafin, yayi magana mai kyau a daidai nan gurin. Yace kaddara ba ta zama hujja ga mai sako akan aikinsa na sako. Ba za ka aikata saban Allah da Allah ya hana ba, sannan kuma ka zo ka ce ai Allah ne ya kaddara mu. Yace kaddara ba ta zama hujja ga mai sako akan aikin sakonsa. Me yasa? Yace saboda ayyukan bayi dukkaninsu, aikin da suka yi na da'a da aikin da suka yi na sako, haka ne kamar yadda yake abu ne sananne, mun riga mun faɗa mun karanta, Allah ne ya halicce su gaba ɗaya. Ayyukan bayi gaba ɗaya, aikin da'a da aikin sabo, Allah ne ya halicci aikin da'ar da ka aikata, kuma shi ya halicci aikin sabon. Amma tare da haka, wannan ba zai zama maka hujja ba wajen cewa tunda Allah ne ya halicci sabon, to kai ba ka da laifi, kai hujja da wannan a matsayin ba ka da laifi. Yace ba haka ba ne. Me yasa? Ba za ka yi hujja da kaddara ba. yace saboda dalilai kamar haka. Dalilin farko, Allah ta'ala ya raba aikin bawa zuwa gare shi, ya mayar da aikin sa nasa, yace al-yawma tujza kullu nafsin ma kasab, a yau za a saka kama kowace rai abinda ta aikata. Kaga sai Allah ya jingina mata ne aikin. Me yasa aka jingina mata aikin? Saboda ya aikin bisa zabin sa, an ba shi zabi kai wannan ko kai wannan, sai ya zabi wannan. Ashe inda ba ya da zabi a cikin aikin, ba ya da kudura a cikin aikin, kawai ji yake ana motsa shi, bai da irada, bai sai dai kawai ji ana motsa hannunsa, sai dai kawai ji an shi ba ya da wani kudura na yayi, kawai ji yake ana motsa shi. Inda haka ne, to da ba za a jingina masa aikin ba. Allah ba zai ce ma kasabat, al-yawma tujza kullu nafsin ma kasabat, da ba za a jingina wa mutum. Amma tun da haka an jingina maka aikin, shi kana da kudura, kai da kanka lokacin da kake kana jin kana yi ne da irada, kaga dama sai ka bari. Na biyu yace kuma Allah subhanahu wataala ya umurci bawa kuma ya hana shi, ya umurci bayi ya ce bawa ika za, ya ce bari kaza, amma bai kallafa masa ba sai abin da ya san yana iyawa. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, duk abin da yace kai ya san zaka iya, duk abin da yace ka bari kuma ya san zaka iya bari, ya baka kudura, ya mallaka maka kuduran da zaka iya bari, abin da yake kai kuma ya mallaka maka kuduran da zaka iya yi. Yace fattaqullaha mastata'tum, ku tsoron Allah, ku kiyaye dokokin Allah gurgudan abin da kuka samu na iko. At-Taghabun aya ta 16. Yace to da a ce mutum tilasta shi ake yi yayi aikin da ya aikata, da a ce tilasta shi ake da karfi yayi ba tare da yana da kudura, ba tare da yana da istita'a ba, to ai da ba zai iya yin aikin da kansa ba, kuma ba zai iya hanawa kansa yin wani abu ba, sai dai kawai ji ana motsa shi, ko bai so yayi sata ba, sai dai kawai ji hannunsa ya dauko, ba tare da ya so yana so ya dauko ji hannunsa ya tafi ya sato, sai dai ji kawai ya aikata, ba zai ji yana samun istita'a akan aikin, haka kuma ba zai iya kame kansa daga abin da aka hana shi ba. Domin al-majbur la yastati'u at-takhallus, duk wanda tirsasa shi ake yi, to ai ba zai iya kubuta daga abin da aka tirsasa shi. Ummati ya tsare ka da bindiga, ya ce kai ba za ka iya hana kanka ba, dole kai da ƙarfi tirsasa ka ake yi. Mina ne iska ne, don haka a shekara da kana da istita'a, duk abin da Allah ya sa ya ce kai, to ya mallaka maka istita'a na kai. Sannan yace dalili na uku, kowane mutum ya san bambancin da yake tsakanin aikin da kai shi bisa zabi da aikin da aka tirsasa ka kai shi babu zabi. Kowa ya san bambanci, kai da kanka kana iya bambanta aikin da kai shi bisa zabin ka da wanda tirsasa ka aka yi kai shi ba tare da zabin ka ba. To na farkon zaka ga kana da istita'an kai ko ka bari, amma na biyu baka da istita'an yi ko bari dan tirsasa ka aka yi, to ashe ba za ka yi hujja da wannan da kake da istita'an kai ko ka bari, sannan kuma ka zo ka ce ai tirsasa ka aka yi, wanda aka tirsasa kan ai ka san shi, kuma shari'a ma ta yafe maka. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, man kafara billahi ba'da imanihi illa man ukriha, duk wanda ya kafirce wa Allah bayan imanin sa, sai fa wanda aka tilasta alhalin zuciyarsa tana da tsakan imani, wanda ba ya da laifi. Ashe kana iya bambanta tsakanin aikin da kai bisa tilastawa da kuma wanda kai bisa zaɓi? Wanda kai bisa zaɓi shi ake kama ka da laifi, in laifi ne ko a yi maka sakamako, in na sakamako ne. Abu na hudu yace dangin ayyukan saɓo, dangin ayyukan saɓo ko kuma mai aikin saɓo, shi mai aikata saɓo kafin ya aikata abin da zai aikata na saɓo bai san abin da aka kaddara masa kafin ya aikata, da haka lokacin da ya tunkari aikin saɓo bai san gaibu ba, bai san an kaddara masa saɓon nan ko ba a kaddara masa shi ba, ko ya sani bai sani ba. Ashe yana da istita'a na ko ya aikata ko ya bari, wanda bai san me aka kaddara masa, amma kuma zai iya yi kuma zai iya bari, amma a cikin duhu yake bai sani ba an kaddara masa ko ba a kaddara ba. to ta yaya zai bi hanya ta kuskure ya aikata laifi sannan ya hujja da kaddaran da ya jahilta abinda ya jahilce shi sannan ya hujja da shi akan abinda kuma shi ya zabar wa kansa wannan hanyar shin me yasa bai zabi hanyar kirki ba sai ya fake da kaddara Allah ne ya kaddara mun yi sallar nan me yasa bai wannan me yasa bai aikata aikin alkhairi ba sai ya ce to Allah ne ya kaddara amma sai ya bi hanyar banza kuma sai ya fake da kaddara kaga wannan ma hujja ne abu na biyar na karshe da Usaimin ya kawo yace Allah ya bada labari cewa manzanni Allah ya aiko su ne domin yankan hujja Allah ya aiko manzanni don su yanke wa mutane hujja li Allah yakuna linnasi ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul an aiko manzanni ne domin kada mutane su samu wata hujja da za su kafawa Allah bayan manzanni ce mu ba mu san kaza ba kyau ba mu ba mu san kaza shine daidai ba to sai Usaimi yake cewa da a ce kaddara hujja ce ga mai sako to da manzanni da aka aiko ba za su yanke masa hanzari ba aiko manzanni ba zai ga mai yankan hanzari gare shi to dan da Allah zai kaddara maka abu yace kuma ya tilasta ka sai kai sannan kuma ya aiko maka wani yace ba za ka yi ba kada ka yi ya aiko maka wani manzo yace kada ka yi shi sai ya tilasta ka ba ka da ikon hana kanka sai ka yi dole da karfi da yaji ko baka so ba sai ka yi sannan kuma ya aiko manzanni yace kada ka yi amma ya zama wasa tunda aka aiko maka manzanni aka ce kar ka yi ashe kana iya bari kuma abinda manzannin suka ce ka yi ashe kana iya yi to sai aka ce ka yi abinda kake iyawa aka ce ka bar abinda kana iya barin sa sai ka ki barin abinda kake iya bari kuma ka ki aikata abinda kake iya aikatawa kuma sai ka fake Allah ne ya kaddara maka to kaga nan ma ba hujja ba zai zama ko hujja ba da haka masu hujja da kaddara suna yi ne kai amma su kansu sun san ba su da hujja dan ka gaudawa mutum mari kace Allah ne ya kaddara ba zai yarda ba sai ku ta rikici to amma sai ke cewa bambancin da yake tsakanin kasancewar aikin bawa halittar Allah ne da kuma kasancewarsa aikin sa ne shi bawa ya zamu bambanta a lokaci guda mu ce wannan aikin da bawan nan ya aikata Allah ne ya halicce shi sannan kuma a lokaci guda mu ce kuma bawan shi ne ya aikata shi Allah ne ya halicci aikin kuma bawan shi ya aikata aikin ya zamu yi mu bambanta tsakanin biyu Usaimi ya ce ka riga ka sani a cikin abin da muka faɗa a baya aikin bawa halittar Allah ne wallahu khalaqakum wama ta'malun abinda ka aikata Allah ne ya halicce shi aikin ka ne wato abinda mutum ya aikata Allah ne ya halicce shi sannan kuma wannan aikin aikin bawa ne mun karanta a baya ayar da ta wannan ayar da Allah ta'ala ya ce al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat kenan kasbun sa ne aikin sa ne halittar Allah ne kuma kasab din sa ne aikin sa ne shi bawa to ya zamu danganta wa aiki Allah aikin sa nan a halittar aikin sannan mu danganta wa bawa aikata aikin sai Usaimi ne yake cewa fa nisbatu fi'lil abdi ila khalqillah ila khalqillah lahu nisbatu musabbabin ila sabab dangantawar da aka yi wa aikin bawa zuwa ga halittar Allah cewa Allah ne ya halicci aikin wannan danganta musabbabi ne zuwa ga sababinsa a gane danganta musabbabi ne zuwa ga sababinsa wannan kowa ya bada wannan danganta musabbabi zuwa ga sababi idan wani ya sababa maka wani aka tambaye ka waye maka wannan abu to wane ne idan wani ya zo ya yi maka wani abu na alkhairi ko sharri ha ya maka wani abu na alkhairi ko sharri ya zama shi ne sababi shi ne sila makaddara wani ya fasa maka kai da dutse sai wani zanka kanka ya rotse yana jini ya ce wa ya rotsa maka aiki kai ne zai ce wane ne gwamnan shi ne sila shi ne sababi kun gane wannan shi ne sababin wannan abu to danganta aiki da aka yi zuwa ga halitta ne na Allah to dangantawa ce ta musabbab ila sabab danganta zuwa ga wani abu da ya faru zuwa ga sababinsa la nisbatun mubashara, ba wai Allah ne ya aikata aikin mubasharata. Kun gane ko? Ya dauka ya aikata da kansa. Ba san ban kuna gane. Yanzu idan shugaban kasa yace ayi kwanta daga Arewa zuwa Agadez, Allah ya nuna mana ranar da za a yi kwanta daga shugaban kasa sai ya bada umurni yace ayi kwanta daga Arewa zuwa Agadez. Sai aka shinfida kwalta daga Arewa zuwa Agadez. Duk da aka shinfida kwalta daga Arewa zuwa Agadez, to ko da jakuna na ne hena sai rana sai mota dan eh saboda zuwa tawa duk wata biyu. To hanya ta samu ba sai wannan ba, ai yanzu rishin hanya ne to yake hawa kar ana ta wahala. To wannan aikin waye yin shi mubasharatan? Su da dan kwangila ko dan kwangila yan kwadugo su suka yi aikin mubasharatan, su zuba kwaltan su tuka dan koran ayi kaza. Amma waye sababa, waye sababin aikin? Shi ne shugaban kasa. In an tashi jingina aikin sa ce waye yi, tashi shugaban kasa. Ba wanda zai ce eh wani dan ba ma tambayar wani injiniya ne ya kwalta. Wani ba sai can kaji ana cewa ai satom ce ta yi wannan titin, ko kaji an ce kaza ce ta yi shi, sai can ka tambaya. Amma za a ce waye yi wannan kwaltar, sai kaji an ce ai wane ne, sai an bace shugaban kasa, ko a ce eh a mulkin wane ne. Kaga an dangata aikin zuwa ga wanda ya sababa shi, ba wanda ya yi shi mubasharatan ba. To irin wannan ne ana da aka danganta aikin ka cewa Allah ne ya halicce shi, to dangantawa ce ta musabbab ila sabab, ba wai nisba bace ta mubashara. Allah ne yayi aikin, ya aikata aikin da kansa. Domin wanda ya aikata aikin mubasharatan bisa ga hakika shine wa bawan da ya aiki. Shi yasa aka jingina aikin zuwa ga bawan kasban wa tahsilan, ma'ana shi ya aikata shi, shi ya samar. ونسب الى الله خلقا وتقديرا, kuma aka jingina zuwa ga Allah a matsayin halittawa da kuma kaddarawa. Kiran kowace nisba din tana da i'tibarinta, sai in kana da hankali zaka gane me ake nufi. Amma sai aka samu tawaga guda biyu sun khalafa a babin imani da kaddara. Tawaga guda biyu, tawaga ta farko sune aljabariyya, suke cewa al'abdu majburun ala fi'lihi, shi bawa abin tilastawa ne akan aikinsa. Walaysa lahu ikhtiyarun fi zalik, duk abin da ya aikata bai da zabi, tilasta shi akai. Usaymin ne yace za mu masa raddi da cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya raba aikin bawa zuwa gare shi, ya mayar da shi shine mai aikata aikin, da haka zai masa ukuba ko ya bashi lada da gurgurdan abin da ya aikata. Inda tilasta shi akai, to baya halatta, baya inganta a danganta masa aiki, kuma baya inganta a yi masa hukuma akan aikin. Dai a masa hukuma an zalunce shi, inda tirsasa shi aka. Amma an ba shi zaɓin ya yi ko ya bari sai ya zaɓi ya yi, sai aka masa sakamako akan abin da ya aikata. Abu na biyu ya ce kowane mutum ya arifin farka bainal fi'lil ikhtiyari wal ittirari, kowa ya san bambancin da yake tsakanin aikin da kai bisa zaɓinka da wanda kai bisa tilas. Kowa ya san wannan a wajen haƙiƙari da kuma wajen hukunci, wajen haƙiƙa da wajen hukunci. Inda wani mutum zai yi maka ta'addanci, ka ga mutum ya yi maka ta'addanci, a zana ba da misali mutum ya gaura maka mari, sai ka ci kwalan shi ka ce don me za ka mare ni, ya ce ai tursasa ne aka yi, Allah ne ya tilasta ni, ba da niyya ne ba, kawai ji ne hannuna ba tare da niyya ba, kawai ya ɗaga sama ya gauɗe ka da mari, zai yarda? Za ka yarda? Shi kansa wanda yake cewa ɗan jabariya ne, bawa duk abin da ya aikata tilasta shi aka yi, ya ga gauɗa masa mari ba zai yarda ba, sai ya ɗauki mataki. Shi wanda ya faɗi haka ya ce shi kawai shi tursasa shi aka yi, za a ɗauke shi wawa ko mara hankali, saboda ya saba wa abin da yake sananne duk darura. Ta'ifa ta biyu su ne kadariya, wanda suke cewa al'abdu mustaqillun bi amali, shi bawa mai cin gashin kansa ne akan aikinsa, duk abin da ya aikata bisa ra'ayinsa ne. Laysa lillahi fihi irada wala qudra wala khalq, shi Allah bai da irada bai da kudura, ba shi ya halicci aikin ba. In ji kadariya, shi ma dai malamai da musu martani cewa Allah ta'ala ya ce Allahu khaliqu kulli shay, Allah shine malikin dukkanin komai. Kaga wannan nasi ne a Qur'ani, wallahu khalaqakum wama ta'malun, wannan shi ma nassi ne a Qur'ani, kaga maganar sa ta saba ma wannan wa'innan nasoshin. Sannan abu na biyu, Allah shine mamallakin samai da kasai, to kai za a ce wani abu ya faru a cikin mulkin sa wanda bai da alaka da iradan sa da halittar sa, idan bai da cikakken mulki bai zama mamallakin samai da kasai ba ke, dan har zai kira kansa mamallakin samai da kasai, sannan wani abu ya faru a cikin samman ko kasan ba da nufin sa ba, to bai zama mamallakin su ba ke. Cikakken mamallakin abu shine wanda abun baya faruwa sai da iradan sa sai da nufin sa. Ashe cewa Allah bai san da aikin bawa ba sai ya aikata, bai da kudura, bai da irada a kai, bai da hal, ba shi halicci abun ba, wannan jingina wa Allah tawaya ne, jingina wa Allah jahilci. Wannan sai mu fahimci cewa imani da kaddara wajibi ne. Mu shiga cikin littafin maganan Ibn Qudama, yace arada al-alamu fa'iluhu, arada man alamu fa'iluhu, ko haka yake anaku, arada man alamu fa'iluhu, Allah ya nufaci abinda al-alam, aka ce alam shine duk abinda ba Allah ba, duk wani abinda yake ba Allah bane alam, kulli ma suwa Allah alam, duk abinda ba Allah ba alam, to duk abinda alam suka aikata Allah ya nufaci wannan abun ne, shi yasa suka aikata shi. Nan yana so ya tabbatar wa Allah irada ne, arada mal alamu fa'iluhu, Allah ya nufaci duk abin da alam suka aikata, domin ba wani abu da yake fita daga iradarsa. Iradan Allah iri biyu ce, akwai irada al-kauniyya al-amma li kulli shay, irada al-kauniyya al-amma li kulli shay, irada kauniya, irada ta samarwa, ta aiwatarwa, ta hukuntawa, ta kaddarawa, wadda take gamammiya ga dukkanin komai, daga alkhairi da sharri, kafirci da imani, da'a da saban Allah, duk wannan suna karkashin irada na irada kauniya. Sannan akwai irada shar'iyya, ita irada shar'iyya tana keɓanta da ɓangaren da'a ne kawai, kai abinda Allah ya ce kamar abinda Allah ya hana, shi yasa ake karawa da shar'iyya, irada ake kiranta irada shar'iyya, irada ta abinda Allah ya shar'anta, yace ayi yace a bari, abinda kace yace ayi in kai kayi da'a, abinda yace a bari in ka bari kayi da'a, shi yasa irin wannan irada da irin ta yake a lokacin da yake cewa yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra, Allah yana nufin sauki ne game da ku, baya nufin tsanani game da ku. To kaga wannan iradar irada ce kauniya, yuridu shar'iyya, yuridu Allahu bikum al-yusra, a cikin abin da ya shar'anta muku sauki yake nufi da ku, baya nufin tsanantawa. Wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawati an tamilu maylan 'azima, Allah yana nufi ne ne karbi tuban ku, wannan kaga irada ce shar'iyya, Allah ya ce ku tuba, ya umarce ku ku tuba, ya shar'anta muku tuba, ya shar'anta muku abubuwan da za ku yi don ya karbi tuban ku, wannan irada ce shar'iyya. Kenan irada iri biyu ce, kauniyya, irada kauniyya ya dukulu fiha kullu shay, komai yana shiga karkashin ta, alkhairi da sharri, da'a saban Allah, kafirci, imani, duk suna karkashin irada kauniyya. Nau'i na biyu ita ce irada diniya ash-shar'iyya, al-iradatu ad-diniya ash-shar'iyya, wannan tana kasancewa ne ta bangaren da'a da ayyukan kirki. To ita wannan abin da yake bambanta ta da ta farkon, abin zai iya faruwa kuma zai iya kasancewa bai faru ba. Irada diniya, abinda Allah yake ayi za a iya yi kuma za a iya bai, kun gani, Allah ya nuface mu ko ya kaddara mana, ya nufata, ya shar'anta mana, Allah ya shar'anta mana mu yi imani, Allah ya shar'anta wa kafiri ya musulunta, Allah ya nufaci bawa ya musulunta, abin nan kafiri ya musulunta a shara'anci, amma kuma sai kafirin ya ki musulunta, kaga an nufaci shi da abu amma kuma sai ya ki, saboda irada ce shar'iyya, kana iya kana iya bari, da haka bai aikata abinda Allah ya nufaci shi a addinance ba. Allah ya nufaci kowa ya yi imani, amma wasu suka yi imani wasu kuma suka kafirce suka saba to da irada kauniya la budda min wuqi'ha ita yi irada ce kauniya dole abin ya faru kamar yadda Allah ya nufaci shi Allah ya kaddara zaka mutu dole zaka mutu a lokacin da yake ka mutu Allah ya kaddara zaka yi rashin lafiya dole zaka ba zaka iya hana kanka abinda Allah ya kaddara zaka yi mara abinda ya shafi rayuwarka ba zaka iya canzawa ba ka sharuwa ka ci abinci ka hau salon da ka yi bacci kai ta ga wannan Allah ya haka Allah ya tsara rayuwar ba zaka iya hana kanka ba wannan zaka yi tau'an aw karam amma bangaren abin da ya shafi shari'a irada shar'iyya diniya kaga dama kana iya kihawa kana da wannan istita'a kana da wannan kudura kaga dama kuma kana iya aikatawa wannan duk yana gudana hasbu mashi'atillahi ta'ala wa rahmatihi da gargadan mashi'ar ubangiji da kuma rahamarsa yasa yace arada kaga nan ana maganin irada ne arada mal alamu fa'iluhu walau asamahum lama khalafuhu inda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare su ya katangance su to da musu saba masa ba da ba za su saba masa ba walau sha'a an yuti'uhu jami'an la ata'uhu inda Allah ya nufin su yi masa da'a gaba ɗayan su to da su yi masa da'a da yace walau sha'a rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahida inda ubangijinka yayi nufi da ubangijinka ya ga dama da ya mayar da mutane su zama al'umma guda daya suratul hud aya ta 118 inda ubangijinka ya ga dama da ya mayar da mutane dukkanin su al'umma daya akan imani wani gurin yake walau sha Allahu ma fa'aluhu fazaruhum wa ma yaftaru inda Allah ya ga dama da kafirun nan musu aikata kafircin ba abinda suka aikata na kafirci da musu yi ba amma kyale su da abinda suke kirkirawa an'am aya ta 37 wani gurin yake walau shi'na la ataina kullu nafsin hudaha inda mun ga dama da mun bawo kowace rai shiriyarta suratul sajada aya ta 13 shi inda Allah ya ga dama mu yi imani dukkanin mutanen duniya da dukkan mun yi imani amma saboda hikimar sa sai ya mayar da wannan yana komawa da zuwa ga zabun shi mutum sai aka mayar da imanin ko kafircin yana komawa ne zuwa ga zabun sa shi mutum mai ka zabarwa kanka daga mu'mini yana yin imani ne da irar ubangiji da mashiyarsa shi ma kafiri yana yin kafirci ne da mashiyar ubangiji da iradansa da kuma zabunsa shi ko kuma in ce mu'mini yana yin imani ne da iradansa shi mu'minin da Allah ya bashi da kuma mashiyarsa da Allah ya bashi shi ma yana da mashiya wa ta sha'una illa an yasha Allah shi ma yana da tashi mashiya yana da tashi irada to sai yayi imani bisa wannan mashiya tashi shi mu'minin da iradansa shi ma kafiri sai kafircewa Allah bisa mashi'arsa da iradansa da Allah ya bashi da kuma zabi da Allah ya bashi sai ya zabar wa kansa kafirci to saboda wannan ne za a yi jihadi da Allah ya kaddara fi sabilillah kafirai musulmi su yaki kafirai anan ne sunayen Allah da sifofinsa za su bayyana ba mai din ba haka abin yake ba to wasu sunayen Allah ba za su bayyana kun gane wasu sifofi na Allah ba za su bayyana ba in ba da yake an samu kafiri an samu musulmi an samu mai da'a an samu mai sabo to da akwai wasu daga cikin sunayen Allah da sifofinsa da ba za su bayyana ba sifofinsa na ni'imtawa da kuma sifofinsa na azabtarwa da sifofinsa na rahama da sifofinsa na fushi inda za a kafirce duka to da fushi sifar fushi kawai za mu sani ba za mu san ta rahama ba inda za mu yi imani duka to sifar rahama kadai za mu sani amma ba za mu san sifar ta fushi ba dan ba zai yi fushin ba saboda babu sababin fushin ba ba aikata abin da zai yi fushi da mu ba da a ce mutane gaba ɗayan su mutanen kirki ne to ba za a samu kowa a cikin wuta ba kuma da a ce mutane gaba ɗayan su mutanen banza ne abin nan mutanen banza ne to da ba za a samu kowa a cikin aljanna shi kuma Allah ya halicci wuta ya halicci aljanna kuma ya alƙawarin kowace sai ya cika ta to inda ya mai da mu duka mu'minai wuta ba kowa a ciki ke in mun zama duka kafirai aljanna sai zama babu kowa a ciki amma cikin hikimar sa sai ta samu ya ba mu irada wanda ya ga dama ya tafi wuta da kanka ne zaka je ka kai kanka wuta ga wutan nan an gaya maka hanyar ta ga tun da zaka kai ka sai ka kama hanyar kan kasan kaska je ka kanka wuta to wa zaka zarga daga ba kai da aka shirya liyafa aka sa gida aka sa kayan alatu a ciki, soyayyen kaji da soyayyen dankali da kayan sha, su zo burodo da sauransu. Sannan ga wani gida nan shi kuma aka sa akwai wasu katti a ciki wanda in ka shiga da kulake za su yi ta jibgar ka, amma kofa ce guda biyu, ka gara ma ka shiga nan ka ɗibi girki su dankali da sauransu, in ka gara wannan kuma ka shiga ka sha duka, sai ka sha kwana ka shiga inda za ka sha duka, ka ci jibga ka fitowa za ka zarga, kanka za ka zarga don ka kai kanka. Da ka ce khalaqal khalaiqa wa af'alahu, Allah ya halicci halittu da kuma ayyukansu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allahu khaliqu kulli shay'in, shine ke ishara zuwa gare su. Ya halicci halittu da ayyukansu, wa qaddara arzaqahum wa ajalahum, ya kuma qaddara arzukansu da kuma ajalallikansu. Ya kaddara rashin lafiyarsu da warakansu, mutuwarsu da rayuwarsu. Zaka ba su da tasarrufi a cikin wannan. Duk wannan abubuwa da suke gudana, suna abubuwa da muka zana din nan suna gudana ne a kansu ba tare da iradarsu ba. Abinda ya shafi halitta, Allah yake halitte ka ne ba tare da iradarka ba. Abinda ya shafi arzuktawa, talautawa, ajalinka, mutuwa, rayuwa, wannan yana faruwa ne a kanka ba tare da kana da wani zaɓi a kai ba. Ko da kana kin abin, in Allah ya kaddara zai faru da kai, zai faru da kai. Rashin lafiya yana faruwa da kai, baka so. Mutuwa za ta same ka, baka so. Abubuwa abin suke ababen ki ne, suna faruwa da mutum, baya so. Amma abubuwa ne da suke gudana bisa kaddarawar Ubangiji da kuma hukuntawarsa. Kaddarawarsa ku gyara ku rage, a ƙara daga baya. Sai mun ƙare karatu sa. Sai mun ƙare karatu za a ƙara. Sadai ce wa yadullu man yasha'u bi hikmatihi, da ba so nake in mun zo kan ayoyin sai mu tsaya. Wa yadullu man yasha'u bi hikmatihi, da ka anan Allah ya ce ya hadi man yasha'u bi rahmatihi wa yadullu man yasha'u bi hikmatihi. Allah yana shiryar da wanda ya so da rahamarsa, ya kuma batar da wanda ya so da hikmarsa. Yana shiryar da wanda ya so, ya kuma batar da wanda ya so da hikmarsa. Allah baya shiryar da wani sai wanda ya cancanci shiriya. Allah kuma shi ya san wane ne ya cancanci shiriya. Shi yasa yake huwa a'lamu bil muhtadin, Allah shine mafi sani game da suwaye shiryayyu. Sannan Allah yana batar da wanda ya so da hikimarsa subhanahu wataala da adalcinsa, dan shi yafi kowa sanin wanda ya dace da shiriya, kuma shi yafi kowa sanin wanda ya dace da bata. Yace wa annabi sai innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, kai baka shiryar da wanda ka so, sai dai Allah shi yake shiryar da wanda ya so, so wanda ya ga dama. Baka shiryar da wanda kake so, Allah shi yake shiryar da wanda ya ga dama. Huwa a'lamu bil muhtadin, kuma shi ne mafi sani game da suwaye ne shiryayyu. Suratul Qasas aya ta 56, annabi ya kwadaitu kwarai amminsa Abu Talib ya musulunta, amma ya mutu akan kafirci ba musulunta ba. Ya yi masa alkawari, ya ce la astaghfiranna laka ma lam unha alayka, ko malam unha anka, zan yi ta nema maka gafara matukar ba a hane ni game da kai ba, ba a hana min in nema maka gafara ba. Imam Ahmad ya fitar da hadisin Bukhari, Muslim duk sun fitar da shi hadisin Al-Musayyib bin Hazm. Da yayin wannan alƙawarin sai Allah ya hana shi nema wa dan uwan mahaifinsa gafara. Allah sai ya saukar da aya, kuma kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastaghfiru lil mushrikeena walau kanu ulil qurba, baya dacewa ga wani annabi da waɗanda suka yi imani su nema wa mushrikai gafara ko da kuma kusantar su ne. Suratul Tauba aya ta 113. Haka saukar akan Abu Talib cewa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha, kai baka shiryar da wanda kaso, sai dai Allah shi yake shiryar da wanda ya nufi. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, kuma Allah shi ne mafi sani game da shiryayyu. Allah shi ne ya san wanda ya cancanci shiriya, ya san wanda ya dace da shiriya, sai ya masa gaban katar. Kuma ya san wanda ya dace da bata, shikenan sai ya bar shi ya bata. Shiriya tana hannun Allah ne. Walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin, inda Allah ya ga dama da duk wanda suke ban kasa gaba ɗayan su sun yi imani. Shin kai ne zaka ci da mutane har sai sun yi imani, har sai sun kasance mu'minai? Ba a dora wa manzo Allah wannan aikin ba, tilasta mutane, lasta alaihim bi musaitir. Wannan a suratul Yunus aya ta 99. Walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a, suratul Yunus aya ta 99. Shi manzo Allah ba abin da aka dora masa sai isar da sako, amma shari'a tana hannun Allah. manzon Allah yana da wani nau'i na shari'a shi ne shari'a ta isar da sako shari'a ta isarwa innaka latahdi ila siratin mustaqim kai kana shiryarwa zuwa ga tafarki madaidaici wannan shari'a ce ta abin nan ta irshadi wannan hidayatul bayan wal irshad ke hidaya ta tabligi ma'ana kana shiryar da su kana nuna musu hanya amma shiryar da zukatan mutane da kuma shiryar da su shari'a ta karba a kimsa shari'a a cikin zukatan bayi su saduda wannan aikin Allah ne baya hannun manzon Allah manzon Allah ko da ya so wani ya shiryu idan Allah bai yi nufin shiryar sa ba zai shiryu ba ga da wannan idan Allah bai yi nufin ya shiryu ba zai shiryu ba to mu gane abin da ake nufi da irada to bayan malam ya kawo innan wani zai iya cewa to me hujja to sai ya jiro ayoyin Qur'ani ga sunan bayan ya kawo ayoyin ya zubo su kuma sai ya biyo bayan su da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da in mun zo darasi na gaba a sati biyu bayan sallah insha Allah in mun zo za mu ci gaba da daga inda muka tsaya daga kan wa'innan ayoyi insha Allah la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun da sauran ayoyi da za su biyo baya da kuma hadisai insha Allah da fatan abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu lada kuma Allah ya fi mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته